a shekarar 2024, amma ya ce ba shi da tabbaci ko jam'iyyar adawa ta Republican da ke fama da matsalolin cikin gida za ta yi tasiri a lokacin. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis an kashe mutane 9 a Myanmar, a cewar rahoton da kungiyar taimakawa fursunonin siyasa ta fitar. Kwana ɗaya bayan zaman gida da suka yi a ranar Laraba, wanda kusan ya mayar da titunan wayan a mafi akasarin garuruwan ƙasar. Rahotanni da dama na bayyana yadda sojoji suke amfani da ƙarfi don tirsasawa masu zanga-zanga a birnin Malwabin da Hama'an, babban birnin jihar Karen. Haka sojoji sun fada kan wasu da ke juyayin mutuwar 'yan uwansu a fadin kasar, tare da samun rahoton wani mutum ɗaya da aka harba kuma ya mutu. Rahoton kungiyar ta AAPP ya ce sojoji sun kashe akalla mutane 320 a lokacin gumurzun. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe yarinya ce mai shekaru 7 da haihuwa, wanda aka harbe ta a ranar Talata lokacin da sojoji suka kutsa kai tsaye cikin gidansu, a cewar jaridar Myanmar Now da Reuters. A ruwaito cewar yarinyar tana zaune ne akan cinyar mahaifinta lokacin da sojoji suka shiga gidansu, suka buƙaci sanin ko akwai wani daga cikin iyalan da ke cikin gidan. Uban yarinyar ya amsa musu da cewar akwai, amma sojojin suka ce ya yi musu ƙarya, sai suka buɗe mishi wuta inda suka harbi yarinyar.
An jima kaɗan haranje zai shigo da cigaban labaran duniya kashi na biyu. A Najeriya, mahukunta a jihar Sokoto da ke arewacin kasar na ɗaukar matakan hana yaduwar wata cuta da ta ɓullo a wata makarantar 'yan mata har ta yi sanadiyyar salwantar rayuwa. Akan haka ne kuma gwamnatin ta amince da rufe makarantar domin hana yaduwar cutar da kuma kwantar da hankalin iyaye da yaran da suke karatu a makarantar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A ranar Talatar wannan mako ne aka samu bullar wata cuta a ɗaya daga cikin makarantun sakandaren 'yan mata da ke Sokoto, wanda kuma ta kama ɗalibai da dama. Dr. Abdulrahman Ahmad shine daraktan kula da lafiyar al'umma, wanda kuma ƙarƙashin kulawarsa aka kaiwa ɗaliban ɗauki.
Gudanawa ce da amai makarantar mata, waɗanda duk muka samu an yi roshin some of them to asibitin daji, kuma ran da aka kai su ran aka sallame su. So bai dunga su je su haɗu da wasu kilo suna da sauran ƙwayan cutan, ba mu ba su suka yi mimplin da sauran ɗalibai ba. So cikin makarantar suna nan ana kula da su, kuma yarinya ɗaya ta rasu. So da tun kamin mu samu wannan rahoton ne, so da tun da muka samu rahoto the situation is under control. Lalura mata ne ka san ɗalibai, kuma wata ba sun karatun take ba, an kawo ta so za ka yi ta samun wasu suna zuwa ciki na ciwo bai fi mu ainihin auna za mu ga ba amai ba gudanawa kuma ba evidence na gane ciwon cikin. Da duk da haka dai muna kula da duk wanda ta tota ce cikin ta yana ciwo.
Duk kokarin da ne domin ganin ɗaliban ya ci tura domin hukumar makarantar ta hana shiga cikin makarantar, sai dai wasu bayanai da na samu daga asibitin sun nuna cewa adadin ɗaliban da suka kamu da cutar ya kai kusan 50. To wani hali ɗaliban suke ciki a halin yanzu? Dr. Kulu Haruna Abubakar ita ce kwamishinar kula da ilimin kimiyya da fasaha ƙere-ƙere, wadda ƙarƙashin kulawarta ne wannan makarantar take.
Allah ya san team of doctors the nurses da aka yi da suka yi teaming 24 hours suna aiki yanzu kusan most of the yaran ma suna responding positively har an salame su sun koma hostel.
Wasu bayanai da na samu daga asibitin sun tabbatar da cewa ba wannan makarantar ce kadai aka samu ɗalibai su kamu da cuta ba wanda ke kama da annoba. Akan haka ne masu shiri akan lamurin yau da kullun irin Farfesa Bello Dodon Bada ke ganin cewa akwai buƙatar hukuma ta ƙara kulawa, musamman yanzu da yake an rufe wasu makarantu saboda matsalar rashin tsaro. Aka haɗe ɗalibansu da makarantun da ke cikin gari, dole a samu cinkoso.
Na ba wani lokaci ne muke cikin lokacin zafi, ga kuma matsaloli irin na ciwon nan na corona, sannan kuma ga fitinu da ke samu makarantun ne waɗanda suke na kwana suna nesa daga birni, wasu ana rufe su, wasu kuma ana mai da su birni. Wata lokaci ne inda duk yanda al'amari ya taho dole mutane kuma su kikkiro yanda za su iya rayuwa a cikin irin wannan yanayi da ya taho, domin ba daina karatu za a yi ba. amma dole hukuma ta zauna da mutane ta yi tunani yaya za a yi shi kasance an samu ba a samu cinkoso ba kuma ba a daina karatu ba.
Yanzu gwamnati ta ce tana gudanar da bincike domin gano ko wace irin cuta ce da abin da ya haddasa kamuwa da ita domin ƙara ɗaukar matakai na gaba. Wannan dai ba shine karo na farko ba da ake samun annoba ta amai da gudawa har a samu hasarar rayuka, abin da hukumomi ke kira ga jama'a da a kula da tsafta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu.
Da sanyin safiyar yau Juma'a, cibiyar binciken annobar corona ta jami'ar John Hopkins ta fitar da rahoton cewar akwai mutane sama da miliyan 125.5 da ke dauke da cutar annobar coronavirus a duk fadin duniya. Amurka ta zarta sauran kasashe da masu dauke da cutar fiye da miliyan 30, sai Brazil da ke biye da ita da mutane sama da miliyan 12.3, daga nan sai India wadda take da mutane sama da miliyan 11.8. Ko a yau Juma, India ta fitar da alkalima na fiye da mutane 59,000 sabbi da suka kamu da cutar a cikin sa'o'i 24. A jiya Alhamis kuwa, Brazil ta ce ta samu adadin sabbin kamuwa da cutar mafi yawa da suka kai mutane 100,158 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Hukumar UNESCO ta ce bincike ya tabbatar da cewar annobar corona ta shafi yanayin karatun yara sama da yara miliyan 100. Adadin yara da ke fuskantar matsalar karatu ya soma raguwa kamun corona, inda aka sa ran adadin ya sauka daga miliyan 483 zuwa miliyan 460 a cikin shekarar 2020, a cewar hukumar ta UNESCO a cikin wata sanarwa. Amma saboda annobar corona, adadin yara da ba sa iya karatu da rubutu ya haura yara miliyan 584 a cikin shekarar 2020, inda ya karu da fiye da kashi 20, wanda ya wargaza kokarin haɓaka ilimi da aka yi cikin sama da shekaru 200. Rukunin farko na rigakafin cutar corona ya isa tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta Juba da ke ƙasar Sudan ta Kudu a jiya Alhamis. Kimanin allurar rigakafi 132,000 na kamfanin AstraZeneca ne suka isa, wanda za a fara gabatar da su ga jami'an kiwon lafiya da suka hada da likitoci da mataimakansu, tare da waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da ita. Ministan lafiyar ƙasar Elizabeth Auchi ta ce suna tsammanin isowar ƙarin allurar rigakafin kimanin 732,000 nan da 'yan kwanaki kaɗan, tare da taimakon gidauniyar COVAX wadda ke agazawa kasashe marasa ƙarfi tare da haɗin gwiwar Vaccine Alliance da UNICEF da hukumar lafiya ta duniya WHO. An kafa shirin na COVAX ne don tallafawa kasashe marasa ƙarfi don samun rigakafin cutar COVID-19. Ministar ta ce isar rigakafin samfurin AstraZeneca babban ci gaba ne akan yaƙi da ake yi da annobar ta coronavirus a Sudan ta Kudu.
A gaida Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar sun gana da sufetocin da ke kula da alhakin gudanar da bincike a ma'aikatun gwamnati da nufin tattauna hanyoyin haɗa ƙarfi domin tunkarar matsalar cin hanci da rubda ciki a kan dukiyar jama'a da ta yi kamari a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
La'akari da matsalolin da ke dabaibaye aikin sufetocin gwamnati a yayin gudanar da bincike a ofisoshin ministocin gwamnatin kasar ta Niger ya sa hukumar Halsiya kiran wani taron da ya haɗa jami'anta da waɗannan sufetoci domin tantauna hanyoyin da za a bullowa wannan matsala da ke maida hannun agogo baya wajen yaƙar cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a. Alhaji Salisu Ubandoma shine mataimakin shugaban hukumar Halsiya.
Suna ƙarƙashin fada minista. Shi minista shi ne ke ci musu yaje su yi abin da yake so shi yake. Wannan akwai tarnaki cikin tayyan nan bisa ga sai an diba wannan zancen. Bayan wannan kuma babu kayan aiki wanda ya kamata a ce lalle lalle sun shiga aikin su sun yi aiki yadda ya kamata. Bayan wannan kuma ana yi musu ɗaukar su kai na kashi cikin ma'aikata diba ake yi to su ne ke hana a yi yadda ake so. Alhali doka ta ba su wannan aiki su bincika su gani su gaya ma gwamnati su gaya ma minista cikin ma'aikatarsa ga abin da ke tahiya ba daidai ba.
A ci gaba da karfafa wannan sabon mataki, shugabannin hukumar sun fara hangen kafa cibiyar zuba ido da abin diddigin ayyukan bincike a kowane ofisoshin ministocin gwamnatin wannan kasa.
Za mu ci gaba da tattaunawa da su don ganin cewa da cikin kowane ofis na minista an sa wata cibiya wadda za ta kula da wannan aiki ta yi takardu waɗanda za su nuna cewa ga matsalolin kuma ga hanyar da za su bi su matsalolin mu zaka tare da su mu zauna mu dibo wannan takardun kuma mu nemi kayan aiki za su zamanto kama idanunmu da kunnuwanmu a cikin kowace ofis na minista.
Sufetocin sun yaba da wannan yunkuri domin a cewarsu mataki ne da zai ba su damar gudanar da aiki cikin nutsuwa ba tare da wani katsalandan ba, kamar yadda sufetan kasa Gunabi Adamu ya bayyana.
Ita halshiya da mu aikin ya zama so kamar shi zaman guda bori guda na aka matsayi wallahi mun yi horin ciki tunda mu ma abin ya dame mu don a gyara kasa ne saboda kawacin hanci ya kai har cikin ma'aikatu har cikin lakununi kenan dole ne a tashi a ciwo kai kuma mu muna bayan su 100% don a ciwo kan wannan cin hanci na cikin kasa a tare da su abin na karfi tunda su duk gudan kasa ta mu ko bakin ministeri na muka aiki bisa da su.
A watan jiya hukumar yaki da cin hanci ta ba da sanarwar tatso sama da miliyan 1,000,000 na sefa waɗanda suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antun gwamnati da masu zaman kansu waɗanda suka hada da kuɗaɗen haraji da waɗanda aka yi rabda ciki a kansu da wata muguwar manufa. Hukumar ta halsiya ta lashe takobin leƙawa duk inda ya dace domin karɓo kuɗaɗen da aka wawure a matsayinta na mai kare dukiyar ƙasa daga ɓarayin biro da abokan cuwa-cuwarsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto.
Don sanin labaran sana'o'i, harkokin yau da kullun, har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni.
Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira 200, yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin kama za ka koshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan.
Birni magama sarakuna, masu hannu da shuni da talakawa.
Ita rayuwa ta dan Adam, Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama.
Sanin wani da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku.
Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Joe Biden na yin kira ga majalisar dokokin kasar da ta samar da dokoki masu tsauri kan mallakar bindiga bayan da kasar ta fuskanci wasu munanan hararen bindiga biyu a jihohin Georgia da Colorado a 'yan kwanakin nan, hararen da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. To ko wannan kira nasa zai samu karbuwa? Yau tambayar da shirin na wannan mako zai kokarin lalubo amsa ta kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To tun bayan harin da aka kai a wani kantin sayar da kayayyakin masarufi a birnin Boulder da ke jihar Colorado, kwanaki kadan bayan wani da aka kai a Atlanta da ke jihar Georgia, hukumomi suka ba da umarnin a sassauta tsayin tutoci a fadar White House a matsayin girmamawa ga mamatan. A daidai ranar Talata, shugaba Joe Biden ya kira ga majalisar dokokin kasar da ta hanzarin samar da dokar da za ta tsaro da matakan mallakar bindiga a Amurka, wacce na ɗaya daga cikin ƙasashe masu kwararan tarakun demokradiyya da ake lagalaga da batun tsaro da matakan na mallakar bindiga.